Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Ana ci gaba da zaman tsartsar a tashar nuclear Zaporizhzhia ta kasar Ukraine, inda jama'an Ukraine ke zargin sojojin Russia da harbar hukoki akai-akai a cibiyar, lamarin da ke barazana ga hadarin nuclear. Dakarun Ukraine za su kai hari akan sojojin Russia da ke harbi a tashar ko kuma daga tashar, inji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren jiya Asabar. Duk wani sojan Russia wanda zai yi harbi akan tashar ko kuma ya yi amfani da tashar a matsayin kariya ya yi harbi, to fai sani cewa zai zama mutum na musamman da jami'an leƙen asirinmu za su auna shi ga ayyukanmu na musamman da kuma sojojinmu, inji Zelensky. Bangalorin biyu na ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar da Russia ta kame a watan Maris, jim kaɗan bayan ta kai mamaya a Ukraine. Madugun 'yan adawa Raila Odinga ne ke kan gaba a zaben shugaban kasar Kenya, kamar yadda sakamakon zabe da aka fitar a jiya Asabar ya nuna, kana mataimakin shugaban kasa William Ruto ya zo na biyu, bayan da aka kirga saboda da kashi 26 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Odinga na da kashi 54 cikin 100, yayin da Ruto ya samu kashi 45 cikin 100, bisa ga sakamakon da hukumar zaben Kenya ta fitar da aka nuna akan wani babban majigi a cibiyar kirga kuri'u ta kasa da ke Nairobi, babban birnin kasar. Kasa mafi karfin tattalin arziki a Afirka ta Gabas, kuma wadda demokaradiyyarta ta karfafu, ta gudanar da zaɓukan shugaban kasa da na majalisar dokoki da kuma na kananan hukumomi ne a ranar Talata. Aikin tattara ƙuri'u da hukumar ke yi na yin tafiyar hawainiya, lamarin da ke ƙara harzuka jama'a a ƙasar. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, MINUSMA, za ta soma aikin karɓa-karɓa daga gobe Litinin a ƙarƙashin sabbin hanyoyin amincewa, in ji ministan harkokin wajen Mali da kuma kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya. Tawagar ta MINUSMA ta amince da sabbin hanyoyin, kana ta sanar da duk ƙasashen da suka taimaka da sojoji. Ba za a bar wani abu ba, in ji ministan harkokin wajen ƙasar Mali Abdullahi Diop, wanda yake faɗa a jiya Asabar, bayan da yankin Sahel ta dakatar da karɓa-karɓa a watan da ya gabata saboda dalilan tsaron ƙasa. Sanarwar ta zo ne bayan da Jamus ta faɗa a ranar Juma'a cewa ta dakatar da ayyukan sa ido da kuma jigilan jirage masu saukar ungulu a Mali har sai baba ta gani, bayan da Bamako ta ki amincewa da baiwa MINUSMA izinin ta da jirage. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin musulmi Shi'a guda biyu masu adawa da juna suna gudanar da zanga-zanga a Bagadaza, lamarin da ke ƙara tada zaune tsaye a Iraki, wacce ta sha fama da rikici. Amma wani mai shago mai suna Mustafa ya ce ya fi damuwa da yadda zai yi rayuwa. Ba mu da ayyukan yi, in ji mutumin mai shekaru 40 kai, wanda ya ɗora fanka mai fitsar ruwa a lokacin zafi a bakin shagonsa na sayar da kayan sutura. Bangalorin biyu suna kare muradunsu ne, in ji shi, amma ya ƙi ba da cikakken sunansa, yana mai nuni da dalilan tsaro. Rikicin siyasa ya sa Iraki ba ta da sabuwar gwamnati ko shugaban ƙasa ko kuma firaminista bayan babban zaben ƙasar watanni 10 da suka gabata. Magoya bayan fitaccen malamin addini mai zafin harshe Muqtada al-Sadr, wanda ya taba jagorantar wata zanga-zangar adawa da kungiyar 'yan bindiga mai kin Amurka, yana da miliyoyin mabiya kuma sun mamaye majalisar dokokin Iraki a ƙarshen watan jiya, inda suka fara zaman dirshi da farko a cikin ginin majalisar kada, daga baya suka koma harabar majalisar. A ƙarshe, an cire marubuci Salman Rushdie daga na'urar taimakawa numfashi, kuma ya yi magana a jiya Asabar, kwana guda bayan da aka daba masa wuka yayin da yake shirin gabatar da lacca a jihar New York. Rushdie ya ci gaba da kasancewa a asibiti da munanan raunuka, amma abokin aikinsa Atil Tiza ya wallafa a shafinsa na Twitter da maraicen jiya Asabar cewa marubucin ya fita daga na'urar numfashin iska kuma yayin magana har ma yana ba'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin zauren VOA. Maudu'inmu dai shine na haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. A yau manyan baki wato Pastor James Muvelwiye da Sheikh Muhammad Nureni Ashafane za su amsa tambayoyi mahalarta zauren. Pastor Gareka.
A takaice ko zan bayar. Nagode ga wannan babban zaure da zarafi da suka bamu don mu zo wannan fili mai albarka mu tofa menene albarkacin bakinmu a wannan magana domin ka san a kungiyance da farko akwai kalamai akwai makaranta da muke ko kuma darsuka da muke na yanda za ka yi tauhidin sadarwa da wani a zuciya ma'ana kamar da aka koyar cewa kada ka zagi addinin wani domin kada ya zagi naka a wurin ma na fira na magana da juna a dangayewa harshe ko baki linzami domin wa'ansu magana da za a yi idan mutum ba shi da kamun zuciya ko kuma ba shi da dauriya kamun kai sai ya mayar da martani wanda kai ma sai ya soya maka zuciya don haka irin zauri haka a faɗa gaskiya komin ɗacinta amma a faɗa cikin tawali'u da kaskancin kai wani ya fito nan fili yace yawancin rigingimu da ake samu a Najeriya ai Krista ne ke soma shi to wannan bai wa Krista ajalci ba da shi mai bincike ne sosai zai gane waɗansu lokatan ba Krista bane musulmi ma nayi ayi faɗa gaskiya ko mun ɗacinta kuma akwai su da yawa haka akwai kuma wanda Kristan din ne ta wurin irin magana da dabora ta yi da wa'ansu da suke yi sai kaga an shiga muhawara ko nan Kaduna kwanan nan muka kwantar da wani yara ne guda biyu a makaranta wani ya kawo Qur'ani ya ce wai idan Allahnka na gaskiya ne ka taka wannan Qur'anin yara ne kuma sai yaran ya hau sai aka zo yara a makera last Friday za a kone wurin nan saboda aikin da muke a kungiyance muka je aka zauna da mutanen nan aka sasanta maganan nan aka ga yara ne suke muhawaran su to kaga kananan yara wani yayi wannan to tarbiyyar nan da ake kenan iyaye tun daga ciki wani yace annan banza wani yace masu buga goshi kaga kalaman nan ba su da kyau amma iyaye mata sai su ce kada ku je gidan su wani kaza masu kaza sai kaga kazan nan ya shiga zuciyar yaro in yayi girma sai ya tafiya baya mutunta wancan domin an ce shi kaza ne to kaga wannan dole ne iyaye mu gyara an shi kuma game da na manyan malamai addini musamman na Krista cewa ba su atar in san ga irin ababan nan ita Hajjia da ta yi wannan magana ina so ta gane ana yi da ta samu fahimta za ta ga ko kashe wannan mata da aka yi da ƴaƴanta mai ciki a can kudu ƙungiyar kristocin Najeriya ta zo ta yi magana ta yi tur ta yi Allah wadai da irin wannan maganan so idan za a yi magana a irin babban gida haka sai a yi bincike kafin a hitar domin magana in ta hito ba ta koma sannan muka ce to ga hanya da mafita idan ana magana kowa nan yana ta koke-koken ga matsaloli da ke da labanmu muka ce a ƙungiyance mun fitar da wani ƙundi in an sa tambayan wancan akan da turanci aka kira shi hate speech and religious tolerance bill wannan takarda kundi mun so shugaban kasa ne da kansa ya dauka kungiyar kan da kungiyar supreme council suka kawo lawyoyin su aka zauna da masana rubutun dokoki aka hitar da shi to har yau wannan takardan tana ofishin attorney general na federation ina fada aji domin an yi wannan hobasan domin a ga cewa an yi doka wanda za ta danga haushi irin na kare kuma ta iya cizo ba a yi haushi bane kawai kare na koma da baya kuma har an sa hukunce da aka ba da shawaran a yi wa duk wanda ya yi irin wannan batanci na addini ya rena addinin wani akwai shi to ina son in suna jinmu a je wannan gurin a dauko takardar nan kundin nan malaman addine ne suka yadda a hukunta mu idan mun taka sannan akwai kuma waɗansu maganganu da waɗansu mu malaman addine muke idan mun shiga namu wato mambari sai kaga dan ina ganin kaman duka mabiyana ne sai in dinga rena addinin wancan, in dinga fada kai har akwai wata rana a Kaduna da muka fitar da wani yarjejeniya dan Allah za ka yi addini, za ka yi wa'azi, kada ka yi kotin Qur'ani ko kadan, domin ko ka yi kotin ko ba ka yi kotin ba, idan Allah zai yi wa mutane a tarbiya ya yadda su shiga addininka za su yi. Sannan kada ka yi kotin Bible ko min iyawanka, in ka yi ba za ka iya shiga ruhin wannan addinin ka fada ne ya kamata, za ka fada ne akan fadin je kana wuce ko je kana jika. To irin waɗannan muna so mu yi wa kanmu tarbiya, mu malaman addine, mu daina shiga addinin waɗansu muna musu fasarar addininsu ta fahimtanmu yadda aka saukar mana da addini, ba zai yi daidai ba. So muna kira a yi wannan. Sannan muna kira ga tashi. Lastly, da yake kaga idan na tare da malamin ka jena yana so in tsaya kenan, to zan tsaya da mi yana so mu tafi saboda hanya, sai kare Allah muna shahada ne muna bin hanya, zashanin tsaro yana nan ko ina, amma mu za mu koma kuma insha Allah za ku ji mun kai lafiya. Bayan wannan addinin muna so mu ce a kawo a tattauna don Allah wannan abin a samu yara matasa inyamurai ba daddawa irin su babanmu da ke nan ba, su ba su soya wuri, sun riga kansu ya riga ya tsaya a gefe kibla ɗaya suka ɗauka da ire-irenmu da muke ɗan kaiwa muna ɗan zuwa. A kawo matasa zalla su zauna, shin ina ne matsalolin Najeriya take? Ƙasan matasan inyamurai na Hanize su zo, yaran Arewa Youth Forum su zo, yaran Ododuwa Forum su zo, yaran Middle Belt su zo, a zauna a tattauna shin me suke so a yi a ƙasan nan don a samu zaman lafiya tare da mutunta addinin juna. A Kaduna da Jos, wai me yasa kullun wai shin questions daban ne? Ina so kamar da wancan yace akan Nayola da Shoran Yobe, ina so ka gane saboda irin yanda cudanya yake a Kaduna, yayu population da ake da shi a wayan surare yawan mutane, wani addini tafi wani, so sai ka ga ana dan dardar. Amma inda ake ji akwai dan kafada da kafada, yan siyasa sun shiga an ba wannan mukami kaza ba ba wancan ba, sai ka ga an dauki addini an fake da shi, sai akai hari akan me yasa ba ba wannan ba, su wani da wani ne suke mulki, ire-iren nan na zuwa a irin jihohin nan, shi sa kake ganin dan abu kadan sai a dauki addini a goya shi a hi. Kuma mun ce a dinga hukunta duk wani mahaluki da yayi laifi a hukunta shi. Akwai wani hukunci da gwamnati ba su iya yi, yau istin gafaran Allah na tuba a samu wani babban shehi ko wani babban liman yayi laifi, in an je buga shi sai gwamnati su auna su gani kai in an taba wannan gobaran da za a yi a duniya zai fi yawan wannan mutumin, sai su auna ta ma'aunin su na tsaro da waɗansu ababa, sai su ɗan ja su ce kila abin zai sanyanya za a yi sanyi, sai ga an wuce sai ga ashe wani ne ya kawo wannan abin amma an kasa hukunta shi. To amma ina jin idan ko matasa sun fito sun ce ga yanda suke son abu a yi, za a dinga yi. Kuma don Allah mu dinga yi, mu malamai musamman mu koyawa mutanenmu a yi wa ba a yi, wato abinda Turawa suke cewa empathic preaching. Idan zan faɗa ma shehi wani abu da zai soya mashi rai, don Allah kada in faɗa, in ba ni da alheri in zip in ja linzami in sa baki na zip, wanda a ce ban yi ma ba a ce da a ce na yi da in yi ɓatanci. To ina jin da irin waɗannan abin wani ya ce yaushe aka fara, to duka rashin jituwanmu bai wuce shekara 40 ba, bai kai ba da. To sai muka samu sababbin malamai da pastoci masu ɓarota, sun mai da wani kai ba wani abu ba sai su, to ire-iren ne sai wannan sai to mu ma bari mu rama da yake wancan ya ce kaza, mu ma bari mu ce kaza. To waɗannan sai an neme su, an hukunta su ko an ja musu kunne su daina. Kuma in an taras wannan bisa wannan dokan da muka bayar, in an taras kana yi aka yi recording ɗinka, hukuncin ƙasa ta ɗauki abin akan ka, kai zage ka zage wani addini ko kai wani magana a hukunta ka komin girmanka, ko kai ne ach ko kai ne shek a hukunta ka, sannan Najeriya za ta gyaru. Imam ga abun magana domin na san za a baka,
ko kai ne bish
ko kai ne pasto
yawa jama'a. A takaice kamar yadda pasto ya fata, ni wani ya magana da yake ce wai me yasa abin nan ya faru ne tun lokacin soja, lokacin sibilan ba yi ba. To babu shakka an yi a lokacin soja, kuma an ci gaba a lokacin sibilan, a lokacin farin hula, har yanzu ko cikin farin hula ake ta wayannan koma calan abubuwan. Kuma abin takaici wancan lokacin soja an yi, amma nan shugabannin mu 'yan siyasanmu ne wanda kansu shugabannin su ne suka wuce gaba suke haddasa wannan mutu fitina a cikin al'ummarmu. Bayan kowa ya sani addininmu mu ta gaya mana ƙarara, taku fitnatin la tusibannal ladina zalamu minkum khasa. Mu kiyaye fitinan da yake in muka jawo ba za ta tsaya akan wanda ya jawo shi kade ba. Shi ya shafi kowa da kowa yanarkar da mu gaba gida. Saboda haka abinda nake son ci shine cewa shugabannin mu ƴan siyasa su yi hattara wallahi in ba su kiyaye ba kada abin da ya faru a Faransa ya faru da su. Faransa bata samu mafita ba sai da talakawa suka yi masu mulki bore, sannan Faransa ta kama kan layi. Ba zai yi kyau ba shugabannin mu yau ana ta 2023 sai kowa na ta kashe iko da izza da mulki da abin da yake da shi dan dai ya siye mulkin ko kuma ya samu mulkin ya dafa da karfi da yaji. To mai hattara kada dan talakawa an za ana magana aka ce abin nan ba na farko bane, ba dubura bane na farko ba. Mun ce tun College of Education kafancin aka fara wannan abin shekara wajen kusan 40 aka fara wannan abin na zahirin da muka sani a tsakanin dalibai ƴaƴan mu ba ya hukunci ba, aka shiga wasu ba ya hukunci ba, aka kamala ya bada misali waɗansu a Kano an kama ba ya hukunci ba, an yi anan ba hukunci ba. Yanzu mutum ya saci akuya an ɗaure shi shekara 20 ko shekara 10, wannan ko ya kwashi biliyoyin naira yana harka yana yawo gari yana da lawyoyi ana bin shi gaba da baya ana mai jiniya. Anya kuwa ni kiran da nike yi kuna son ku roki kuna roƙon arzikin mu yanzu cin a baku mulki amma me wallahi a hattara ku maza ku gyara dan borin talaka yafi karfin mai mulki komin karfin mulkin sa. Mu kiyaye wannan kamar yadda wani ke cewa ban san in faɗa abin da yake cewa akan cewa in kuka watsa da yamba kuma ƴaƴan nan tarbiya ba baku ba ƴaƴan nan hakki ba kamar yadda aka baku hakkin ku ilimi kyauta primary kyauta madina wallahi jami'a kyauta ta yi baban ta biya ko kwabo ba. Haka zalika pastor lokacin da yake karatu dukkan mu dinnan ƴan shekara 60 a yau zuwa 70 dukkan mu mun yi primary kyauta ne, uniform kyauta aka bamu, abinci ma riganka kana jami'a riganka in the 60 and 70 riganka zaka aje washman ne mai wanki da guga zai wanke guga maka kuma akwai ranan cin kaza akwai ranan cin tolo a jami'a kana karatu kuma zaka je gida za ibo kudi a sa maka a jihu. Ƴan uwa da kuka yi wannan karatu ko samu wannan ilimi yo ana kuka cewa ilimi ya tabarbare kuma ku ne kuka ci wannan anya baku ci amanan Allah ba baku ci amanan talakawa ba. Wannan shine matsalan da yasa in zamu magance wannan to masu neman mulki 2023 su canja kalu su canja kamun ludayin su. Na biyu akan menene mafita ingantacce banda wannan maganan kuduri bill akan maganan hate speech ayi ayyanannen bill cin duk wanda ya ci zarafi ya bude baki ya zagi annabcin koko addinin wani ko ya ci zarafin addinin amma ga hukuncin da za a mashi a rubuce kuma a gaggauta wannan ya zama executive bill kuma su mu'amman lawa kafin su sauka da gwajabiya mila su sa hannu a kai kafin su sauka din nan a yi shi da gaggawa inda yake dan duk kasashen da suka ci gaba a duniya akwai inda ba a shiga komin ƴancin ka na dan adam ba ka shiga. Yau mutum bai yi rai mene ya yi America ya nema ba mai kisan gilla mai Yahudawa ba akwai doka ne ta musamman mu ma Najeriya mu yi doka tunda mu masu addini ne kuma da al'ada mai zurfi shugabannin mu su yi mana kuduri ta musamman. Ne ina roƙon shugaban kasa don Allah ya kuduri ta musamman doka a tura majalisa kafin ya sauka din nan akan cewa daga yau Najeriya duk wanda ya zagi addinin wani karara ya ci fuskan addini ko shugaban addini kai ko ba maguje ne da maguzanci yake yi aka je ba a zagin addinin sa da wani ibada sa in mutun yayi to sunan shi kawai ya san hukuncin da ya haukan shi kuma ai hukuncin a gani in muka yi wannan abin za ta kwanta dan ba yau take yi ba. Na biyu a cikin abin mafitan da nake kawowa shine cewa ina so roƙon al'umma a sa doka ko bill duk wani dan siyasa da ya fito neman zabe 2023 ya zo da ƴan daba da ƴan sara suka bi shi a baya a soke shi a matsayin INEC ta soke shi a matsayin dan takara in zai yi ai mana wannan ya zama cewa yawo da barandami da gariyo da sunan ana bin wani gwanina dan siyasa to a haramta ta tun yanzu duk kungiyoyin siyasa nan su a party din nan su haramta member din su yawo da barandami da gariyo ma'ana da wuka da adda da abun nan da abun ne cewa shi dan siyasa ne yana sara ko yana kona abun na mutane. A ƙarshe ana ce wani ya roke mu arziki yace din Allah shin abinda muke mai alƙawari ma gidan nan cewa abinda muke faɗa anan in muka koma masallatan mu da majami'un mu zamu iya faɗan haka kowa ya san ashafa ya san shi da wannan in ne abokantaka saboda shi ne in ne wanda ba sa so na saboda wannan ce dole ne mu ba mai haƙƙi haƙƙin sa. Allah ya wannan gidan Najeriya gidan gado ne ka zo na zo ne gidan gado ne ba ka korana ba ni koranka in ko mun san da haka ya zamu kyautata zamantaka. taimakewarmu. Kuma shekara 28 ɗin nan muna ta kira ba maganan gamin gambiza. Mun faɗa, mun maimaita kullun sallah naji harami, na roki Allah, Allah ya sa pasto kada ya bar duniya ba ce ya zama musulmi. Na roki wannan Allah zuciya na.
Astaghfirullah.
Ka gane ku. Shi kuma ya ce man ya je Jerusalem. Kai mene?
Nace wa ina son mallam da zai fita sai ya karba Yesu Kristi kaman mai ceton sa, ba annabin sa kawai ba.
Kafin ya bar duniya.
To kun ga ana.
Amma ba kaman mai ceton sa ba, amma kaman annabi
wannan. Kun ba shi magana? Saboda kai abin da nake cewa ƙarshe dole ne muna kira. Kuma an aka ce muna magana muna yi. Yau mun tara malamai su 120 ga mallam Tajunan zai fada. Wanda muka tara su dukkan daga Najeriya ko ina ka dauko. Da goyon bayan cibiya na zaman lafiya na King Abdullah bin Abdulaziz na Saudiya suka ba da goyon ba da cibiyan Papa Roma Vatican bai tsaya a nan ba da cibiyan USAID da makamantan kungiyoyi haka nan suka goyi bayan a kafa wannan malaman nan a taimaki malaman nan a rika tattaunawa domin neman mafita kowa ya daga murya cewon addini na ne roko na dare da rana ya Allah inna dina inda Allahi al-Islam Allah ka kashe ni ina musulmi ka raya ni ina musulmi in sake dawowa duniya ina musulmi Allah ya bani iko ya bani galaba kan makiya abu wanda ma ba su fahimce ni Allah su fahimce ni fiye da yadda nake magana ina wannan addu'a dare da rana kuma shi ma yana yin nashi
da waɗannan bayanai na Sheikh Muhammad Nuraini Ashafa zamu dakata a yau sai mako mai zuwa zamu dora ku kasance tare da mu kamar kullun a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
binnin Abuja wani binni ne mai abun mamaki binni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan yaji an ce binnin Abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka
sunana Isyaku
to malam Isyaku naga kana saida rake kaman daga wace jiha kake
ina jihar Jigawa
o kai dan jihar Jigawa ne a ina a jihar Jigawa
kafin Hausa local government
o kai dan kafin Hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake
wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake
to kaman yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin
ko Allah na kai shekara 1 kana yin wannan sana'a na rake
ganin cewa nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kai karatun boko kuwa
shin nayi karatun boko
okay
nayi karatun boko
okay kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka
kai ban dau mataki da yawa da dama ba kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi
kaman kai primary ne ko secondary
nayi secondary
to yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa
jarin rake na ya kai kamar kimanin 6000
naira 6000 to kaman a rana kana kaman cinikin nawa
a rana kaman cinikin 7000 ko 8000
a wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama
ina cikin billet asokoro
okay anan kake zama
eh
to kaman yanzu a wannan anguwa kana biyan kaman haya kaman nawa nawa kake biyan kudin haya a wata
ina biyan kimanin haya kamar naira 5000 a wata guda
baka ganin cewa kaman wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta, baka ganin da ta fiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri?
Ina tunanin anan kaman zan fi samun alheri.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Da wannan wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.